Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku Yaji Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta shiga fagen zaben fidda gani don zaben 2019 inda wasu jihohi suka zabi yarkinke wasu ko da wakilai. Kungiyoyin kwadugo sun auka yajin aikin gargadi don neman karin mafi karancin albashi ga jami'in kwadugo Nuhu Toro.
65,000 muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi.
An samu ruwan sama kamar da bakin kwariya a sassan Najeriya bayan sanarwar hakan daga hukumar hasashen yanayi NIMET. Profesa Mashi shine shugaban hukumar.
Kasar Liberia da kasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karantawa a gidan radio ko gidan talabijin da ake yi daga muna mai muke zo muke yadda musu.
Hukumomin kasuwancin jiragen ruwa na shirin Afirka sun yi taro a Abuja inda shugaban hukumar a Najeriya Hassan Bello ya ce arziki zai bunkasa.
An samu gwamnati mai alƙibla, abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu.
Dogarin uwar gidan shugaban Najeriya Sani Baban Inna na hannun hukumar DSS bisa zargin da ya musanta na amsar rashawa madadin Aisha Buhari da take naira biliyan 2 da miliyan 500. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Haka to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Pasto Musa Muhammad wanda zai karasa jawabinsa. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da haka. Kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka wanda kamar da aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu.
Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi, hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar da Bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka za ka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraron mu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shedan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau. Kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma ɗan adam ne, kana da buƙatar hawa motar, kana da buƙatar ginin gidan, kana da buƙatar auren matar. Amma yaya za ka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya sa mu dace
shi ma Pastor Musa ya ce
Buhari kowanne dan Najeriya akwai jinin sa a cikin jinin ka domin ka zama uba uban ubanni ka zama shugaba akan kowanne dan Najeriya ko hakkin jinin jinainan yan Najeriya na cikin jikin ka to dole ne ka tsaya tsayin daka yau kowanne mai addini yana karkashin ka kowanne mai bauta kuma ka yana karkashin ka kowanne mai yana karkashin ka kowanne sikil site yana karkashin ka duk kabilan Najeriya da masu tsafta da marasa tsafta duk mun taru yau mun cinkina ubangiji ya dora ta akan mu to kai mulkin ka cikin adalci da gaskiya kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata duk shugaban da aka ce ya eji wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba bane so haka yake ko aje da al'umma haka ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkin ka ya samu tangadi kama ana bulhure in an ka zare tutsi daya sai kaga tukunya ta bungule to haka mulki yake ubangiji zai karfafa ka a cikin mulkin ka yanda ubangiji zai sa kasar mu ta samu salama wa'azin fasoci ya canza wa'azin malamai ya canza komai ayi shi na gaskiya tsantsan gaskiya a faɗi gaskiya komai ta cinta kada a kawo rudu a cikin addinai dan ayo da wasu yan uwa bugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin fishi bangaren da kabilanci ba zai taimaka ba a faɗi abin da ubangiji yace ayi a haɗi abin da ubangiji yace a bari wannan shine zai taimaka wani kishi addini in ka yi kurmu kishi baka isa ba tun rikicin da ake kasar mu Najeriya wace kasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi sarinda suka ce a mu mun koma musulmi ko ko a dukkan mu mun koma kirista kwaiwa da salama ne ake kawo canji ba da rudu ba wannan kuma baraka tsakanin Fulani da manoma a kula a baka babban muhimmanci domin a shawo kan wannan matsala dukkan su yan kasa ne dole a kawo kowa ga matsayin sa kowa ya san darajar dan uwan sa kowa ya san darajar dukiyar dan uwan sa Fulani ya san darajar dukiyar manomi manomi bai da wani abu fiye da tsiron da ke hita a gonar sa idan Fulani ya zo ya canye ya za a yi manomi ya samu salama idan manomi bai kula da cewa ba wannan fili ko wannan daji an aje shi saboda Fulani ne sai ya zo yana sarewa yana son yayi noma in ya sassare dukan mun ka sassare dazuzzukan su su ko Fulani ina za su zama to madalla to ɗan Najeriya gaba ɗaya ina muku fatan alheri shine Musa Muhammad assalamu alaikum
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana